gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a BOA African mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma ku iya jin mu kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live a voahausa.com ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da
Zara Aminu Fage
da ni Daula Salim.
Hamis, shirin yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya, inda a yau ma 20 ga watan Disamba ta shekara 2018 shirin namu na magana ne akan balagar yaya mata.
Because a lokacin nan ne ya kamata a ce wato an koya musu yadda za su kula da tsaftar cikinsu, da tsaftar wato ita kanta al'ada yaya za ta tsaftace kanta. To amma tana ta ɓoye-ɓoye, uwar gwamnati bata tsaya ta kula. Ta gane cewa to wannan yarinya ma me take ciki bane, sai a wannan lokaci ne ya kamata a casu a jiki.
To Amina da Zara'u, kun san idan muka yi la'akari da yadda wasu iyayen suke kunya ƴaƴansu ba kaman ma mutanen da zamanin iyaye da kakanni, kun san ana cewa ma ƴaƴan fari. Sai kiga mutum yana da ƙiyamace amma bai zaunawa ya sanar da ita abubuwan da ya kamata ta fuskanta lokacin da ta kai munzalin balaga. To dan haka ne yau zamu tattauna akan mu ji abin da ya kamata iyaye su yi domin su janyo yaransu jiki lokacin da suka fara al'ada, dan su sanar da su lafiyar jikinsu da yadda za su samu kuma tsaftace jikinsu. Dan haka mun tattauna da wani likita, sannan kuma akwai wata wadda muka tattauna da ita ma masaniya ce akan wannan lamarin.
Yanzu bari mu fara da jin amshoshin tambayar da muka muku a shafinmu na abota wato Facebook, inda muka ce ta yaya iyaye za su sa ido kan ƴaƴansu mata domin fahimtar lokacin da suka kai munzalin balaga saboda ba su shawarwari. Ga kuma yadda kuka amsa mana.
An samu ta farko a yau ta fito ne daga Murtala Ibrahim Zangon Daura, inda yake cewa iyaye mata sai sun cire kunya da nufin fada wa ƴaƴansu da suka haifa akan yadda za su kula da kansu tare da ba su shawarwarin da za su amfane su.
Sai kuma amsar gaba daga wurin Abdul Abdulhamid, inda ya ce fatan alheri yau da gobe, wannan amsar ko shawara sai mata.
Sai Abubakar Kawu Girgir, inda yake cewa duk da akwai iyayen da suke kunyar bin diddigin ƴaƴansu mata wajen fahimtar da su me ake nufi da balaga, to amma akwai buƙatar duk iyaye da suke ɗarɗarɗin gaya wa ƴaƴansu akan balaga to su sani cewa to sai sun daina, domin rashin faɗakar da ƴaƴansu wani kuskure ne babba.
Amsa na gaba kuma ya fito daga wurin Adamu Dambam, inda ya ce hanya mafi sauki ita ce iyaye su fara sawa ƴaƴansu ido lokacin da suka fara ƙidayen dangi ku tashi lafiya.
To sai Adamu Al-Mahdi, inda yake cewa ai yau da gobe wannan abu ne mai sauki, ganin ita balaga ai tana da alamomi kamar bayyana ƙidayar dangi da ire-irensu. To daga zarar uwa ta ga haka ta san ƴarta girma ya fara zuwa mata.
Sai kuma amsar Yusuf Babangaji, inda ya ce su sa su a makaranta tun suna ƙanana da sa ido a kansu a koda yaushe.
Sai Mustapha Mai Dan Kiyos, inda yake cewa assalamu alaikum yau da gobe, haƙiƙa wannan haƙƙi ne akan iyaye mata, dan kuwa koda yaushe suna tare da ƴan yaransu mata, ya kamata su rinka kula da shige da ficen su da kuma ba su shawarwari don su zama nagartattun mata nagari ku tashi lafiya.
Sai kuma amsar Bulama Isa Gangare Jos inda yace muna jiran ku mu ji dan mu karu.
To sai Yusuf baban gaji inda shi kuma cewa kawai ge a saka su makaranta tun suna kanana da sa ido akan su a koda yaushe.
Sai kuma amsar Musa Maina Kandilwa Bukar tare da Jambuto Malam Goni Kandilwa Bukar inda suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Yau da gobe gaskiya mu dai ba abin da zamu ce akan wannan. Amma yana da kyau iyaye su sa ido sosai akan ƴaƴan su mata.
Sai bintawo Mallida Doguwa inda take cewa hakika yana da kyau mahaifiya mace ta zama agogo ga diyarta wajen duba yanayinta na jiki da na lafiya tare da bata tarbiya na zuwa yanayin cikarta mace.
Sai kuma amsa na gaba daga wurin Bamaina Hannami inda yace salam yau da gobe kwana biyu to mu dai yau babu abin da zamu ce amma dai muna tare da radio domin sauraron shirin yau da gobe ku tashi lafiya.
Sai Janaido Ahmadu Doro inda yake cewa yau da gobe kenan. Ai wannan amsa a fili take matakin da ya dace iyaye su dauka wajen baiwa ƴaƴansu mata shawara musamman idan sun fara balaga shine kawai su tabbatar da suna da kyakkyawar alaka da magana da su, su kuma tabbatar da sun ba su tarbiya da ilimi yadda idan sun ba su shawarwari yadda za su kula da kansu za su fahimce su.
Sai kuma amsar Amina Ibrahim Musa Wada Barikin Ladi daga jihar Filato inda ta ce Assalamu alaikum fili mai farin jini a wajen mu na yau da gobe. Tabbas ko shakka babu wallahi mu iyaye mata ya zama dole mu dinga kulawa da ƴaƴanmu mata domin Allah subhanahu wata'ala yana cewa duk wanda ya tarbiyartar da ƴaƴansa to yana tare da Allah musamman ma ga wanda ya tarbiyartar da ƴaƴansa mata. Allah ka ba mu ikon tarbiyartar da ƴaƴanmu maza da mata amin summa amin.
To mun gode a cigaba da ansa mana tambayoyinmu a koda yaushe muka tambaye ku. To madalla yanzu bari mu je ga tattaunawar da nayi da Hajiya Tani Kabiru Fetuku. To barka da shigowa wannan fili namu na shirin yau da gobe shirin matasa wake magana.
Barka ki dai sunana Hajiya Tani Kabiru Fetuku.
To barka da shigowa Hajiya Tani. Yau muna magana ne akan ta yaya iyaye ya kamata su sa ido akan ƴaƴansu musamman lokacin da suka kai munzalin balaga domin su jawo su kusa musamman ga ƴaƴa mata yanda ya kamata su nuna musu yanda za su tsaftace kansu yayin da suka fara al'ada. To shine muka ce a matsayinki na uwa tunda kina da yara me kika sani game da mahimmancin wannan me zaki iya gaya mana da kuma ke ma kanki irin yadda kika tafiyar da rayuwar ƴaƴanki ta wannan fannin.
Alhamdulillah ina da ƴaƴa mata Allah albarkace ni da su har guda hudu. Kuma yawanci su riga da sun girma sun kai munzalin mata. Abin da zan iya faɗi shine ya kamata mu iyaye mata mu jawo ƴaƴanmu mata kusa da mu daga faɗi musu abubuwan da za su rinda gani canji a jikinsu in suna cikin girma in shekaru daga suna ƙanana ba wai sai sun ya same su ne tukuna za ka faɗa musu ba da yake yara kowane yaro yana da yanzu yara na balaga irin ba kowa shekaru wannan kowa daidai yadda yake balagar shi wani za ki ga zai girma har amma bai balaga ba wani kuma daga ya ɗan taso kaɗa sai ki ga duk sun kai komai sitas ɗin mata ya riga da ya fita a wurin su. To za ka gaya musu cewa in ka kai shekara kaza jikinki wannan gefenki jikinki da wannan kake da kowa ya taɓa wannan naki ne kuma in kin kai shekaru kaza za ki na gani abu kaza zai fito miki a jiki in kin gani ki zai ki faɗa mun kar ki ji tsoro. Duk sai kana faɗa ma yaro irin abubuwan da zai ta expecting changes ka kuma sa ido a kai kana lura da shi ka tabbatar cewa shi ko da a cikin ɗan uwansa ne ɗan maza da ya tashi ba kowaye ya kamata ya taba musu jiki ba. Za su yi wasa, za a ɗaga su, za a musu komai, amma sai kina gaya musu akan cewa jikinki guri kaza da guri kaza kake yadda namiji ya tara. A haka za ki ga yara kullum za su zauna suna jira ya shi ne abin da mama ta faɗa zai faru, ya shi ne abin da mama ta faɗa. Za ki ga da zaran yaro ya ga ya fara al'ada zai ce mama ya abin da suka gaya mun hakan nan yau fa na gani, shi ne za ki ce to bari mu sa ido. Sai ki shirya shi dama ke tuna da kin gaya mishi in ya gani ya wanke jikin shi ya zo ya zo duba inda akwai abin da ake amfani da shi, duk za ki nuni da musu ko suna gida ko za su makaranta. In kin ga shekarunsu ya kusa kai kamar na wannan lokaci a cikin sayan makaranta da za ki musu, sai ki sa musu auduga da mata ke amfani da shi. Kilan ya same ta a makaranta ba a gida ba, kin ga da ya same ta za ta san yadda za ta gyara jikinta, ki nuna mata yadda ake sawa komai ba sai ta tambaye ni ba. Abin da ya kamata kenan iyaye su riƙa yi su jawo yaransu a jiki. Wata uwa ce ki ga yaro ya daɗe yana al'ada ba uwa ba ta sani ba, ya ɓata musu jiki gaya nan kuma da zaran sun fara al'adan nan za ki ga jikinsu ya sun hanyoyin jikinsu ya riga da ya buɗe. Wasu irin cututtukan bayan ɗaki da sun yi mai nan duk zai riga ba wuya ya kama su. To wannan duka za ki gaya mata, za ki iya kuma gaya mata cewa ga kallon yadda jinin da zai fito ga kallon shi yadda ya kamata. In kin ji kallon ya canja, in kin ga ya canja to ki nuna magana. In kin ga kuma yana ko wani ɗan warin da bai kamata ba shi ma duk ya kamata uwa ta gaya ma yarinya. In sun ɗan fara fitar da mama kuma to shi ma inda za su iya sawa kimsa jikinsu duk ya kamata uwa tana gaya ma yara. Kamar ni ɗan matana da suka girma suka kai munzalin wasu shekara 20 haka zuwa sama kullum kuma ina gaya musu su rinƙa tattaɓa jiniwansu su ji inda akwai wani abin da suka ji daban wanda ba haka yake ba shi ma su yi magana. Duk wani harka dai na lafiya duk wanda ya shafi mata ya kamata uwaye su ja yaransu kusa, ‘ya’yansu mata suna gaya musu dalla dalla duk komai da kika san cewa zai iya kasance a jikinki wanda kin san shi kuma ya zo ba haka ba normal ba ba irin yadda kika saba ba su gaya mini. Sai ki ga in kina tare da yaro kina hira da shi kullum ba zai samu matsala ba, duk abin da ya gani ba daidai ba zai gaya miki.
Haka ne
kam kuma ba wani ba zai samu ba zai haɗu da yara haka ne. ‘Yan maza kin ga yanzu lalacin yara yana yawa, wani yaron zai girma har a lalata shi bai ma san akwai abu kamar haka ba
saboda iyayen ba su jawo shi a jiki ba da za su iya gaya masa suna jin tsoronsu.
Yawa kar ki yadda namiji ya taɓa jikinsu, kar ki yadda kin ga nan da nan kar kowa ya taɓa, duk wanda ya taɓa miki kowa ne ki zo ki gaya mu. To da zaran in an taɓa ɗin kuma za su faɗa don shi sa yaro shi bai san komai ba ba zai san ko mene ne ba. Yawwa da zaran an yi kuma zai faɗa miki to a haka za su tashi kin ga sun san su mata ne sun fahimci kansu sun san menene bambancinsu tsakaninsu da ɗa namiji.
To yanzu bari mu je ta bakin Dr. Imam Wada Bello.
To salamu alaikum Dr. Barka da shigowa wannan fili namu na shirin yau da gobe shirin matasa.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Hajiya.
To Dr. yau muna magana ne akan yanayin canjin halitta watakan a takaice da ake kira da balaga musamman ma ga ‘ya’ya mata. Ka san yawanci in za a koma lokacin iyaye da kakanni ana samun matsala sosai, zaka ga mace ta kai munzalin balaga kuma ba ta da wani ilimi a kai, inda iyayen akwai ɗan kunya ba su zama su gaya maka yanayin canjin da ya kamata ka samu kamar su ma irin su al'ada da yanda in ka fara za ka kula da kanka da za ka tsabtace jikinka da komai dai. To kan haka ne muke so yau mu tattauna a cikin wannan shirin.
To Hajiya, kamar yadda wato kusan za a iya cewa wani tsari ne na Ubangiji wato tun da ya halice ka wato ake shirya ka domin ka girma kai ma ka sai yanayi na yadda za ka iya haihuwa, shi ne kusan a kimiyyance babban abin da za mu iya cewa wannan lokaci da ake samun matuƙar canji halitta ta ɗa namiji ko ɗa mace, wanda a Hausance nake cewa wannan wato lokaci na balaga. wato kamar shi wani lokaci ne na kamar ya zance ne lokaci ne na wato transition daga yaro zuwa babba. Kana dan karamin ka da ba abin da ya shafe ka, yanzu gashi ka zama babba. Wato idan namiji ne kai, kana da kwayar halittar da za ka iya haihuwa. Idan mace ce, ta kai yanayin da za a iya cewa mahaifarta da yanayin jikinta zai iya wato haihuwa. So lokaci ne wanda yake wato ne matukar muhimmanci cewa wato mu anan musamman a Afrika, lokaci ne wanda yake saboda yanayi na kunya musamman a Hausa Fulani. Wato yanayi ne da ya kamata a ce ana shirya mutum tun daga gida, makaranta, wato abokanai, domin yayin da wannan lokacin nan ya zo. Saboda ga wasu ana farawa musamman a da ne kai shekara 15, 16, 17, amma yanzu abun ya canja hajja. Saboda yanayi na cigaba, saboda yanayi na abinci, da yanayi kuma na shi kansa muhallinmu da yadda rayuwar yaranmu su kasance. So kamar ga mata, ko in ce duka generally, ana samun wato kamar yanayi ne na tsatsakowar wasu sinadarai da Allah yake da su a jiki. Dama can akwai su a jikin ɗan adam, amma daga wannan yanayi na wannan lokacin kusan wannan shekara 12, 13 har zuwa 17, ko ga mata yakan zo ma ƙasa da haka. Wasu musamman a ƙasashe da aka ci gaba, daga shekara 11, 12 take da yarinya jikinta ya kai girman da za ta iya haihuwa. To wannan yanayi yakan kawo canji gaba ɗaya, wato tun daga na girman jiki ko canjin jiki, girman ƙasusuwa, tunani, shi kansa naman jikin mutum, yanayin gashi, yanayin mama, dos na namijin da kuma shi mace, sannan sai kuma su waɗannan wato kayan halittu kamar da namiji maraina da muke ce musu, mata kuma wato kamar wannan ƙwannan da yake fitar da ga mata. Kin gane, banda wannan abubuwan da na faɗa na farko, wato wannan kamar tsawo, wato nauyi, canjin jiki da kuma mace sosai, ko namiji wannan fashewar murya ɗin nan, akwai canje-canje da yawa da yake faruwa kamar na faɗa miki, wanda za ka gani ta ƙashi tun na ƙashi ana ta girma. Ita kanta ma yanayin wato fatar ya macen sai yanayi na fitar mama.
Haka.
Wannan su ne kusan alamomi na farko da ake fara gani da ya mace. Mama, sannan yanayi na jikin da yana canjin jaji, sawar sai kaga a wannan yanayin ɗan kayayyakin ma irin in da ta saba ɗan sa kaya masu matsewa, to yanzu zaki ga tana tarar da jikinta. To ana wannan yanayi ga mace, sai wani abu da ake ce masa menaki, wato lokacin da ake fara al'ada ta farko. To fakin yake nan wannan an kai wato mataki na balaga, al'ada za a fara ta ga ɗa namiji. Shi kuma banda duk wancan abubuwan da na faɗa na farko, sai mafarki da ake na farko ɗin, wanda wannan yana nuna yanayi ne na alamar cewa ya kai wato yanayin da yadda zai iya wato samar da shi ma wani ɗan adam ɗin. Kafin wannan, kamar da mai bayani, wato marainansu za su dinga girma, yanayin yadda za su tsaffar da maniyyi, wanda shi ne har za a kai yanayi da zai wannan mafarki na farko ɗin. Shi ga namiji, tun da ai yanayin kuma wato balaga ta zo. Saboda yanayi na canje-canjen nan da aka samu, shi Allah ne yake tsaffar da wannan sinadarin na estrogen ga mata, wato su kuma wannan marainansu kuma su ne suke fitar da sinadarin da yake fitar da yake makawa wato yanayin samun shi estrogen. Wannan kusan hajiya shi ne babban abubuwan da ake gani, wanda dukkaninsu daga matan har mazan akan samu yanayi na gashin hammata ɗin nan. Ga maza za a iya samun gashi a baki, gemu, kin gani. Duk wannan abubuwa ne wanda suke nuna alamar fa yaro ta ya fa kawo ƙarfi. Da wannan kuma canjin muryan nan, da za ki ga muryar sa tsirkar kadan jariri, amma yanzu yanayin wannan sinadaran da ake fitarwa
sai murya ta fashi. To a wannan yanayi wato fa akwai lokuta abubuwa da yawa ki na emotion ina ne ga yanayin canji gaba daya yazo an yi tsawo an zage kowa a gida ga yanayi kuma na wato musamman idan mai ba a tafiya tare da ragowar abokanai da shauransu su sai kika kuma idan abubuwan kamar yadda na faɗa miki mu anan ba a ja hankalin mutum an nuna masa an karantar da shi ba to sai kika wasu za a iya samun matsala wato na wannan boyewar sai a fara samun canjin bacci fara samun hawa su kan samu anxiety inan da ake cewa ko depression to wannan yana ɗaya daga cikin mu a bangaren lafiya da muke kalla shi yasa zaki ga wato a wannan kuma lokaci ne ta sha'awa fa take tasowa to wanda kuma kin santa boys ga mata abinda ma nafi so mai da hankali akai sosai kuwa musamman yanayi kin gane na yanayin wato rashin sanin kai nan wato kusan in aka samu ba a samu abin da ya dace ba kin gane sai a je a samu yawan cikin shege you know abubuwa shaye-shaye wato ko har ma irin wannan drug abuse din da ake fada duk a wannan yanayi ne idan iyaye ba su farga ba ko malamai an nusar da mutane akan yadda za su zama responsible adults to a wannan yanayi ake samun wannan musamman ga yaya mata sannan kamar yadda wani yanayi kuma na shi kansa a lokacin nan ne ya kamata a ce wato an koya musu yadda za su kula da tsaftar jikinsu da tsaftar wato ita kanta al'ada yaya za ta tsaftace kanta to amma tana ta ɓoye-ɓoye uwar kuma maybe ba ta tsaya ta kula ta gane cewa to wani yarinyar ma me take ciki ba ne shi a wannan lokaci ne ya kamata a ja su a jiki lokaci ne ya kamata a fargar da su a nuna musu to fa wane ma ya yi kaza wane ya yi kaza wannan alhamdulillah ai lokaci ne to da yanayi a lokacin ne za su yi ta karance-karance da kansu wanda wannan idan babu guide to sai ki ga wato an faɗa kuma wata hanya musamman waɗannan abubuwan da na faɗa wasu sukan samu yanayi saboda wasu sukan wannan girman da suke musamman mata sai kuma su ga yanayin cin abincinsu ya canja su kuma wannan lokaci ne na kowa yana so ya explore ma rayuwa idan babu guide to kin ga risky behaviors kamar da ni bayani a wannan baya da kuma lokacin nan ne zaki ga yara kowa kake cin ƙarfi za ka iya karya doka za ka iya yin duk wani abu da kake so kai ba tare da yi da sanin hukuma ba a makaranta ne ko kuma wato ba tare da sanin iyaye ba idan a gida ne so wannan gaskiya suna ɗaya daga cikin irin abubuwa kuma kamar da kimiyya ta nuna to ana samun wani abu da ake cewa precocious puberty akwai wanda zaki ga cututtuka da wasu dalilai sukan sa su samu irin wannan abun kafin ma su kai wannan shekarun da muka faɗa akwai yanayin cututtuka wanda yake su ma suna da alaka da kwakwalwa akan iya samun irin wannan akwai syndrome da yake na san mutane ka iya musamman yaran da suke irin saurin kiba din nan yara ne da suke da wanda yake iya zuwa ga ciwon zuciya wato saurin girma ya mutum lokaci guda ya zo bai kai shekara 8 amma za ka ga ya kai girman dan shekara 20 so za ki ga kuma akwai cututtuka na bature wanda ake iya da kimiyya ta nuna su wanda dan shekara 11 ma zai iya haihuwa saboda wannan shi matsala da ake samu musamman irin cancer din nan na brain wanda suke taɓa wannan wurin da yake fitar da pituitary gland da yake fitar da su wa'annan wato sex hormones din ka same su tun da wurwuri yakan iya wato kawo shi wannan abin da ake cewa precocious puberty din nan
daga ƙarshe to likita wani kira zaka ma iyaye na yanda za su rungumi ƴaƴansu su jawo su a jiki a yayin da suke munzalin da suke kaiwa wannan lokacin
to gaskiya babban abu shi ne ilimi ilimi wato musamman iyaye su san su ja ƴaƴansu a jiki su nuna musu wato yanayi na yadda da su shi ne za ka ga yaro ya sanar da kai ko kayan saurin gane ne yake ciki abu na biyu wato shi ne yanayi na tsafta za ka ga a wannan lokaci ne za ka ga suna wannan warin balagar
yayin da aka ce ba a samu ma cikakken wanka da sauransu suka ga mata namiji amma ya fi ga mata. Sannan yanayi ne na yaya za a koya musu ma yadda za su kula da al'adar kanta. Banda yanayin wannan sun da abu ne mai matukar muhimmanci yaya za a nuna musu ya ake sa fada wanda yake da hali ko kun zubu ko duk abin da yake amma a sanar da su. Sannan sai counseling din nan iyaye mata malamai likitoci da mu kanmu wanda suke kusanci da su su nuna musu cewa akwai wani positive thinking akan wannan ba wani abu ne a wato da yake a wato amma nan ne wucewa kuma abu ne wanda yake shirya ka da zama cikakken mutum. To wannan abubuwan tun daga makarantu ana sa su a darussa ana nuna yara to fa lokaci kaza za a samu kaza iyaye suna jan su a jiki sannan kuma motsa jiki shi ma yana taimakawa sosai da sosai a wajen wato rage wato yanayi da ake samu irin wannan su depression inda mai bayani akai ko kuma a zo a wannan lokacin wato aikai kasacin abinci jin kunya da sauransu. To in ya ta yadda da uwarsa ai ba abin da za ta ɓoye mata
haka ne kam
kuma ta faɗa a ƙawarta wacce ke ko ta riga ta yi ko wani abu da kin ga ai ba zai yiwu a ce makaho yana jan makaho ba. Wannan gaskiya shi ne babban kira a iyaye malamai ma'aikata na lafiya da likitoci dukkaninsu a dinga bita ana sanar da yaran nan ana jan su a jiki ana nuna musu wato wannan yanayi ne na lokaci wanda Allah ya tsara shi a halittar dan adam kuma ana shirya ka ne domin wato kai ma ka zama cikakken mutum wanda yake kai ma har za ta kai ka iya haihuwa.
To likita mun gode kwarai Allah ya saka da alheri.
To Amina da Zara kun ji ta bakin Dr. Imamu Wada ko a ganinku yaya kamata iyaye Zara un sai sa maka kai toki wannan filin namu dan miji ta bakinki.
Gaskiya ne ya kamata a ce iyayenmu mata suna jan mu a jiki suna sanin matsalolinmu suna ba mu shawarwari suna koya mana yanda za mu tafi da rayuwarmu saboda da yawanci a waje ake koyan abubuwa so zaka iya koya ta bangare mai kyau zaka iya koya ta bangare mara kyau amma idan suka tsaya suka cire wannan abin da ake magana kunya ko al'ada ko wani abu su zauna su ji a yansu a jiki ka san me ma matsalar danka saboda in ka bar shi haka sakaka zai je nemi abubuwa ne a waje ya koya kuma bayan da za a yi ne ya samu a koya mishi abu mai kyau.
Ai dole ne a ajiye maganan kunya a wannan al'amari sai ki ga mace ko ai yarinya shekaranta 8 shekara 10 ko tana wari dan bata iya tsaftatar da kanta bata iya kula da kanta ba ki ga yarinya ta kama infection bata san me za ta yi ba har yanzu ya zama mutum illa sosai
al'ada ma ba su iya fitowa su ga ma iyayensa dan su ba su kuɗi su sai ka inda za su yi amfani da shi. Kuma ya kamata ma a matsayinki na uwa har yanda za a sa ma ya kamata ki koya ma yarki ba wai ki tunanin ita za ta sani da kanta ba ki zauna ki jawo ta kusa ki gaya mata ga yadda za ta yi ga yanda ya kamata sai ki ga sun tashi cikin tsafta sun samu lafiyar su dan saboda ire-iren wa'annan ma cututtukan da suke da nasaba da na al'adan nan yana ma kawo rashin haihuwa
sosai sosai
tunda wurba a san matsalar ta faro batun kana karami din nan ya danganta irin baka kula da tsaftacen kasa da waye din nan to iyaye da ya kamata dai a cire wannan kunya a jawo ƴaƴan jiki domin fada kar da su
me suke ciki
haka ne. To ga ma injiniyan mu nan da kuma wadda ta bake ba mu umurni ta fara daga mana hannu lokaci yayin halin shi to a madadin Julie Lexus Gresham da Amina Buhari Auna da Zara da kuma injiniyan mu na yau ni Daula Salim daga nan sashin Hausa nake cewa mu huta lafiya sai kuma gobe idan Allah ya sake dawo da mu
insha Allah.